الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya datar da mu a daidai wannan lokaci mai albarka domin gabatar da muhadara kamar yadda aka yi bayani ɗan uwa musulmai wannan shine kamar zama na biyu bayan wancan zama na harko da aka yi muka tunatar da junanmu a ƙarƙashin inuwa ta addinin musulunci wanda wannan zama zai zamanto shine zama na biyu a yau muna wuni na 30 watan 12 shekara ta 2019 wanda yayi daidai da 4 ga watan Jumada ula hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 ɗan uwa musulmai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zabar mana mafi kyawun addini shine addinin musulunci wanda wannan addinin musulunci shine mafi ɗaukaka addinai ga baki ɗaya addinin da idan ka aikata aiki za a baka lada a ƙarƙashin shi shine addinin da duk mutumin da bai riko da shi ba bashi da wani rabo a gobe kiyama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa inna ad-dina indallahi al-islam lalle addini zababbe a wurin Allah shine addinin musulunci wanda kuma shine Allah madaukakin sarki ya san da shi zai yi ma bawa sakamako wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk mutumin da ya zabi wani addini wanda ba addinin musulunci ba har ma ya aikata aiki a ciki Allah yace har abada ba za mu karba mishi ba qala Allah ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu Allah yake cewa duk mutumin da ya zabi wani addini wanda ba addinin musulunci ba ya aikata aiki a ciki a gobe kiyama ba shi da ladan komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ɗan uwa musulmai muna godiya ga wannan addini kyaukyawa wanda shine Allah madaukakin sarki ya zaban mana a matsayin addini wanda da zamu duba shi wannan addini sunan shi al-Islam wanda yake aiki da wannan addini ana ce mishi al-Muslim wato musulmi ka duba yanda alaka take kyaukyawa tsakanin al-Islam wal Muslim wato musulunci mai aikata addini ana kiran shi musulmi bayan haka Ubangijin da kake bauta ma wato Allah madaukakin sarki shi ma yana da wannan suna na al-Islam Allah ke cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus sai yace assalamu al-mu'min lalle Allah daga cikin sunayen shi akwai assalamu kamar yanda ya tabbatar a cikin wannan aya bayan haka malamai suka ce yana daga cikin hikima ta wannan addini gidan da kake guri a gobe kiyama ka shiga shine gidan aljanna to shi ma yana da wannan suna na al-islam ko as-salam Allah yake cewa wallahu yad'u ila dari salam Allah yana kiran ku zuwa ga gida na aminci gida kyaukyawa shine gidan aljanna wanda kuma idan mutun ya shigo lokacin da ya aikata aiki na alkhairi zai shiga aljanna Allah ke cewa mala'iku za su tarbe shi su rika faɗa mishi cewa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Amincin Allah ya tabbata a gare ku bayin Allah wanda kuka aikata aiki na alkhairi a nan duniya, mala'iku za su fada musu cewa tibtum, wallahi kun ji dadi kun more, fadkhuluha khalidin, ku shiga aljanna kuna madawwama. Karshe irin maganganun da za a fada a cikin aljanna maganganu ne wanda suke tabbatar da musulunci da zaman lahiya da aminci, wanda suna da alaka da wannan suna na al-Islam. Allah ke cewa la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima, sai yace illa qilan salaman salama. Wanda ya shiga aljanna ko waɗanda suka shiga aljanna, babu wasu maganganu na banza na alfasha da batsa a cikin wannan aljanna, face irin maganganu na alkhairi. Allah ke cewa ba za ka ji komai ba face illa qilan salaman salama. Aminci, amincin Allah ya tabbata a gare ku, amincin Allah ya tabbata a gare ku. Wannan su ne irin maganganun da za su tabbata a gidan aljanna. Don haka, kamar yadda na yi mana bayani, addinin sunan shi musulunci, mai aikata shi sunan shi almuslim, gidan da za ka shiga shi ne darussalam. Idan za ka shiga aljanna za a tarbe ka da magana mai kyau, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, karshe sunan ubangijinka da kake bauta ma. Daga cikin irin sunayen shi akwai suna na assalam, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a ayar da muka karanta, huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa almalikul quddusus salamul mu'min. Sai malamai suka ce lalle waɗannan abubuwa na suna da gidan aljanna da Allahn da kake bauta ma duka yana da alaka da me mahimmanci na addinin musulunci. Haka a takaice, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicce mu ya tabbatar da mu a wannan addini na addinin musulunci. Wallahi duk mutumin da ya mutu a duniya in dai baya cikin wannan addini na musulunci, to tabbas ya mutu ya lalace ko ya tafi, rayuwar shi babu alkhairi a cikinta. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku bayin Allah, ittaqullaha haqqa tuqatihi, sai yace wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bayin Allah ku ji tsoron Allah. Allah yace iya gwalgwadon jin tsoron Allah kamar yadda aka umarce ku. Sai Allah yace duk kokowar da za a yi, duk waɗuka tashin da za a yi, Allah yace wala tamutunna, kar ku sake ku mutu, illa wa antum muslimun, face kuna musulmi. To don haka duk mutumin da ya mutu baya cikin wannan jama'a ta musulmai, to tabbas asara da taɓewa ya tabbata a rayuwar shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu. ‘Yan uwa, bayanin da aka yi ko kuma muhadarar da aka ce za mu tunatar da juna, kamar yadda maudu'in yake a rubuce, shine halin da muka samu kanmu a yau a matsayinmu na 'yan Nijar. Wanda irin hali, hali na fitintunu da musibu da kuma abubuwa da suke faruwa na rashin jin daɗi, wanda kowane ɗaya daga cikinmu a nan ya shaida haka. Rayuwa ta taɓarɓare a cikin gidaje, haka rayuwa ta lalace cikin unguwanni, cikin garuruwa, haka cikin ƙasashe, wanda kuma musulmai sun shiga cikin ɗimuwa, sun rasa ina ne mahuta game da wannan muguwar rayuwa wadda muka samu kanmu a ciki, wanda muna bukata ko da yaushe dare da rana a rika lallashin musulmai da faɗa musu irin maganganu wanda suka dace na ga abinda Allah yake so, ga manzon Allah da abinda manzon Allah yake so. La'alla in mun yi riko da wannan karatu na manzon Allah da karatuttuka na Allah subhanahu wa ta'ala, la'alla Allah zai ji kan mu ya hudda mu daga cikin irin mugun halin da muka samu kan mu a ciki. Wallahi abubuwan suna da hadarin gaske, wanda kuma duk lokacin da za a kwana a tashi za ka ji musibun suna karuwa. Yau idan ka ji kaza, gobe wani sabo ne da wata kala daban za ka ji. Manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle lokacin da kiyama za ta tashi, manzo Allah ya ce kiyama ba za ta tashi ba har sai fitintunu sun yi yawa a cikin duniya, sai an kai lokacin da mutum musulmi zai rika watan dama shi ne a cikin kabari don ya huta. Na daga irin abubuwan da za su rika faruwa a wannan rayuwa, wanda kuma kai tsaye yana da alaka da rishin komawar mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi babu abin da zai yaye mana matsala, babu wata hanya ko babu wani gwamnati, babu wani sarki ko mai unguwa wanda zai zo ya magance mana matsalolin da muka samu kanmu a ciki a yau. Hatta da su shuwagabanni da ake ganin laihinsu ne, wallahi ba su da halli a game da irin matsalolin da muka samu kanmu a ciki. Abin da yake wajibi ga musulmi ya koma zuwa ga Allah, abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi, ya riki Allah da abin da manzon Allah yake so, wannan shi ne zai kawo alkhairi a cikin rayuwarmu. Na ciro mana wata magana mafi tsada ta Ash-Shekhu Ibn Al-Qayyim. Wannan shehun malami ya yi bayani akan hadarin duniya da kuma irin matsalolin da ake samu. Yake cewa kaifa yuslimu mallahu zawjatun la tarhamu. A wannan duniya da muke rayuwa, yaya mutum zai huta alhali yana da matar da bata tausayin shi, wa waladun la yaqdiru, alhali mutum yana da ɗa wanda ba zai amince mishi ba, wa jarun la ya'manuhu, yake cewa yaya rayuwa da duniya za su yi daɗi alhali kana da makwabci wanda yake cin amana, wa sharikun la yunsifu, kana da wani abokin aiki wanda baya maka adalci, wa aduwwun la yanamu an mu'adati, ta yaya duniya za ta yi daɗi alhali muna tare da abokanan adawa wanda ba sa kwana game da adawar da suke yi mana. Yace wa nafsun ammaratun bisu, ya duniya za ta yi daɗi alhali kana tare da wata zuciya wadda ba ta umarninka da alkhairi, kullum za ta sa ka zuwa ga saban Allah. Allah ke cewa innan nafsa la'ammaratun bisu, malai ke cewa wa duniya mutazayyina, duniya ba za ta yi daɗi ba alhali muna cikin wani yanayi na kawace-kawace, gida mai kyau, mota mai kyau, mata mai kyau, salula mai kyau, wannan shi ne ɗan adam yake guri. Ya ce wa hawan maraddin, yaya duniya za ta yi daɗi kana cikin wani soye-soyen zukata, kana son matarka sama da iyayenka, kulawa da abokananka sama da aikinka, wannan gabaki ɗaya soyayya ce wadda ta hallakar da mu. Ya ce wa shahwatin ghaliba, kana cikin wani yanayi na duniya wanda shahawa ita take cin galaba a rayuwarka, wa du'fun mustawli, yace ga wani rauni na rishin kulawa da addini wanda shine ya mamaye mu. Karshe malamin yake cewa fa in tawallahu Allah wa jazabahu ilayhi in qaharat lahu hazihi kulla, wallahi duk mutumin da ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah, ya tabbatar da alkhairi zuwa ga Allah, yayi abinda Allah yake so, Allah zai magance mishi waɗannan abubuwa gabaki ɗaya da aka zana. Yace wa in takhalla anhu, amma kuma duk mutumin da a duniya ya shawa ma Allah lahiya, ya koma zuwa ga soyayyen zakata yake biya masar ran shi kawace kawace na duniya san mata da tara dukiya yace wakkalahu ila nafsihi wajtama ma'at alayhi fa kanat alhalaka wannan malami yake cewa duniya za ta mamaye shi halaka za ta dirmiya shi kuma karshe rayuwar shi ba ta kasancewa face illa hasara da tabi ka duba wannan magana kamar yanzu ne aka rubuta ta da haka yana ɗaya daga cikin abinda muka samu kanmu a cikin shi a yau muna cikin hali mawuyaci iya wanda ba su da tausayi mata mara amana abokin aiki mara ikhlasi rayuwa gabaki ɗaya ta jagwalgwale saboda me mun bar addinin Allah mun maida rayuwa ita ce gaba da haka ƴan uwa musulmai wannan kaɗan daga cikin abin da yake faruwa zan so in karanta mana wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda waɗannan hadisai suna da matukar fa'ida a rayuwarmu kuma su ne matashiyar magana za su tabbatar mana da abin da yake faruwa kai ka ce manzon Allah yana rayuwa a cikinmu hadisi na farko daga Tsauban yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yushikul umam an tadaa alaikum manzan Allah yace ya kusa ko wani lokaci zai zo al'ummu za su yi ta akan ku manzan Allah yake faɗa masahabban shi yace kama tadaal akalatu ila qusatiha yanda ka san masu kewaye kwanan abinci suna famar su cinye wannan abincin manzo Allah yake faɗa masahabban shi al'ummu daban-daban kahurai kala-kala za su kewaye ku a matsayin ku na musulmai suna famar su halaka ku su rijiddige ku su bata muku rayuwa yanda ka san wasu al'ummu ne suke famar su ci abinci a cikin kwano fa qala qa'ilun sai wani mai magana yake cewa wa min qillatin nahnu yawma'izin ya manzan Allah a lokacin nan bamu da yawa ne qala bal antum yawma'izin kathi manzan Allah yace a bari dai a lokacin nan ma kuna da yawa walakinnakum ghusaan sai yace ka ghusa isai sai dai yawan ku ba zai amfanar da ku ba da komai yanda ka san kun hwane a cikin ruwa inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzo Allah ne yake faɗa masahabban shi yace wani lokaci zai zo haka zai faru manzo Allah yake cewa wala yanzi annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum ya ku sahabban manzo Allah Allah zai cire wani kwarjini da yawa daga reku ku musulmai a huskokin abokanan adawa ba sa kallon ku da daraja ba sa kallon ku da kima suna hamar su walakanta ku manzo Allah yace wala yaqzifanna Allahu fi qulubihimul wahd Allah madaukakin sarki zai jehwa muku wani rauni idan lokacin ya zo wa qala qa'ilun sai wani mai magana yake cewa ya manzan Allah ya rasulullah wa mal wahd ya manzan Allah wani irin rauni ne zai same mu a lokacin qala hubbud dunya wa karahiyatul maut manzo Allah yake cewa idan lokacin ya zo irin raunin da zai same ku ku musulmai shine tsananin son duniya da kuma kyamar mutuwa to ana ɗan uwa musulmai kai ka ce wannan hadisi kamar yanzu ne aka faɗe shi manzo Allah yace lokaci zai zo kahurai za su yi ta a gare ku suna hamar su halaka ku su hana ku addinin manzo Allah yake cewa kuna da yawa amma kuma yawan ku baya amfana muku komai yanda ka san kun huwa a cikin ruwa Allah madaukakin sarki zai jehwa muku rauni kuma waɗannan abokanan adawa na kahurai ba sa kallon ku da kima ba sa kallon ku da daraja wallahi duk wani mai hankali ya san da wannan lokaci shine ake magana manzo Allah yake cewa Allah zai jehwa muku rauni a rayuwarku wani irin rauni shine tsananin san duniya, shine kowa so yake ya samu duniyan nan ya tara ta. Alhali wannan duniya da kake gani ba komai bace face dan lokaci kankani, duk abinda zaka tara anan zaka bar shi, duk abinda kake bukata anan duniya abinda yake wurin Allah ya hiye maka alkhairi. Manzo Allah yake cewa hubbud dunya wa karahiyatul maut, tsananin san duniya zai same ku, wa karahiyatul maut da kuma kyamar mutuwa. Wanda wannan son duniya Allah madaukakin sarki ya mana bayanin shi a cikin ayoyi masu yawan gaske. Allah ke cewa shi dan adam ba komai yake so ba illa ya tara dukiya, gidaje, motoci, mata. Allah ce zuyyina lin-nasi hubbu shahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al khayl wal khayl al musawwamati min al an'am wal hars, yace zalika mata'ul hayati dunya. Allah ya sa ma dan adam san duniya, ya tara mata, ya tara mota, abin hawa, gida na shiga, a ce yana da ayya. Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya, wannan jin dadi ne na rayuwar duniya. Karahiyatul maut, kyamar mutuwa, shine ba ma so a ce wane zai mutu ko wane ya mutu. Ka duba yanda dan adam yake kyamar mutuwa a wannan zamanin namu. Hadisi na biyu daga Ibn Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza tabaya'tum bil'ina, idan ya zamanto kuna kasuwanci na al'ina shine riba. Anan malamai suka ce wani iri ne kasuwancin ina? Misali mutum ya je kasuwa ko wajen wani mai shago ya ce ina so ka bani abu kaza kafin karshen wata, bahun shinkawa ne ko wani abu daban, idan ya bashi sai ya ce to shikenan karshen wata za ka bani shika 15 misali ko shika 20, sai wannan mai shago ya ce eh na yarda. To anan kai tsaye kuma shi wanda aka ba bashi sai ya ce to shikenan alhaji yanzu nawa zan saida ma wannan abu, sai ce to shikenan ni na sai shi shika 10. Amma kuma wannan bashin yana, sai ce to shikenan kawo ya bashi shika 10 kuma karshen wata shi wannan mutum ya kawo shika 15. Wannan shine ake kira da al'ina, wato nau'i ne daga cikin nau'i na riba. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka zamanto kuna kasuwanci na cin riba, wa akhadhtum aznab al-baqar, kuka bibiyi wutsiyar shanu. Anan malamai suka ce me ake ni da wutsiyar shanu? Shine ba ku da aiki sai zuwa gona samun abinci. Wa raditum bizar, manzo Allah ya ce kuka yarda da kuma tabbatar da kasuwanci da tara duniya da abin da yake cikin ta. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa taraktumul jihada, kuka bar jihadi domin daukaka kalmar Allah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallallahu alaikum zullan, wallahi sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kaskanci a rayuwarku. Haka manzo Allah yake cewa yana ya ku musulmai, lokacin da kuka zamanto kuna cin riba, kuka bibi kasuwanci da neman tara dukiya, kuka bar haraka addinin Allah, manzo Allah yake cewa Allah zai tilasta muku walakanci da kaskanci a rayuwarku. Akwai kaskancin da ya kai a yanzu kana da diya amma kuma kana kwamar ka kiyaye ta kar wani ya lalata ta. Akwai kaskancin da ya kai a kasuwanci babu amana sai yaudara sai ha'inci. Akwai kaskancin da ya kai a yanzu duniyan mu gabaki ɗaya ta lalace daga ƙarya sai cin amana sai lalacewar tarbiya. To wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatarwa a cikin wannan hadisi. Karshe yake cewa la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, wallahi Allah ba zai cire wannan kaskancin ba har sai kun koma zuwa ga addinin. Wannan hadisi na biyu kenan. Hadisi na uku wanda nake so in karanta mana anan. Na daga irin abubuwan da muka samu kanmu a yanzu na matsaloli. Hadisi daga Ibn Umar yake cewa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan sahabi yake cewa wani lokaci manzon Allah ya juyo zuwa gare mu. Faqala sai manzon Allah yake cewa ya masharal muhajiri ya ku taran ƴan Madina sune al-muhajiri. Manzon Allah yake cewa khamsun akwai wasu abubuwa guda biyar izabtu litum bihinna idan Allah ya jarabce ku da su. Manzon Allah ya ce wa'uzu billahi an tudrikuhunna kai ina ma roƙa muku Allah kar ma Allah ya gwada muku wannan abubuwa. Inji manzon Allah kenan wannan abubuwa guda biyar daga lokacin da suka tabbata a cikin ku wallahi kun mutu kun lalace. Na farko manzon Allah yake cewa lam tazharul fahishatu fi qaumi hatta yu'linu biha. Babu lokacin da al'umma zai zamanto sun aikata alfasha zinace zinace ƙaryace ƙaryace cin amana da yaudara. Yace hatta yu'linu biha har su zamanto suna shelanta abin da suke aikatawa. So nawa zaka ji mutun ya aikata saban Allah zai zo gaban mutane yana fada ai ni ne na aikata kaza jiya. Maza Allah ce illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim. Da al'ummar da ta zamanto tana aikata alfasha da saban Allah suna shelanta alfasha da saban Allah. Manzo Allah yake cewa wallahi sai bala'i da rishin lahiya da cututtuka ya samu wannan al'umma irin cututtukan da babu su a mutanen da suka gabace su. Wannan shine na farko. Abu na biyu manzo Allah yake cewa walam yanqusul miqyal wal mizan. Duk lokacin da al'umma ko ku musulmai kuka zamanto kuna tauye abin au ko mudu yace illa ukhizu bis sinina wa shiddatul mu'na. Al'ummar da ta zamanto tana tauye mudu da abin au manzo Allah yace sai Allah ya jarabce su da yunwa wa shiddatul mu'na da tsananin rayuwa shine tsada abubuwa kamar yadda malamai suka ce yake cewa wa jawri sultan. Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jarabce su da zalunci na shugabanni. Abu na uku manzo Allah yake cewa walam yamna'u zakata amwalihim. Duk lokacin da al'umma suka hana zakkar dukiyarsu illa muni'ul qatra min as-samaa fati sai Allah ya hana su ruwan sama. Walaulal baha'im lam yuntaru in ba dan dabbobi ba da ba a sabkar da ruwa a gare su ba. Abu na hudu manzo Allah yake cewa walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi. Ya ku bayin Allah duk lokacin da kuka warware alƙawalin Allah da alƙawalin manzon Allah sai ce illa sallallahu aduwwun min ghairihi sai Allah ya dora wani abokin adawa wani kawuri wanda zai zamanto yana da saitara akan ku. Sai ce fa akhazu bi ba'di ma fi aidihim wannan kawurai ko wannan turawa su a'amshi abin da yake hannunku. Abu na biyar manzo Allah ya ce wal malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Duk lokacin da shugabanninku ya ku bayin Allah ba sa aiki da dokar Allah. Inji manzo Allah waya takhayyaru fi ma anzala Allah kuma su zabi abinda Allah ya sabkar na alqur'ani da sunna ta manzon Allah. Sai manzo Allah ya ce illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum fati sai Allah ya sanya sabani da rikice rikice tsakanin wannan al'umma. To da haka ƴan uwa anan waɗannan hadisai da na karanta mana ina so in bayyana mana duk wata matsala wadda ta same mu a yanzu wallahi tana da alaka da rayuwarmu da abin da muke aikatawa. Allah ke cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihi. Allah ba zai canza ma wata al'umma ba daga cikin jin dadi da yalwa, suna zaman lahiya babu rikici a rayuwarsu, suna da tarbiya babu tabarbarewar tarbiya. Allah yace face sai su da kansu sun canza game da rayuwarsu, sai Allah madaukakin sarki ya canza musu. Haka kuma sauyi ba zai zo ba, ba mala'iku za su sabko daga sama ba domin su gyara mana halayenmu, domin su dadada mana rayuwarmu, face sai mu da kanmu mun gyara mu kanmu, mun koma zuwa ga Allah, mun aikata abinda Allah madaukakin sarki yake bukata, sai Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya ji tausayinmu. Dan haka anan malamai suke cewa yana daga cikin abubuwan da waɗannan hadisai suke karantar da mu shine al'umma ta bar karantarwa ta addinin musulunci, mun manta da abinda manzon Allah yake so, mun bar addini a gehe guda, rayuwarmu a gehe guda, sai Allah madaukakin sarki yake jarabtan mu da abubuwan da ba ma tsammanin su. Ku duba abinda manzon Allah yake faɗa anan, al'ummar da take alfasha Allah zai jarabce su da cututtuka. Wannan haka ne, kamar yadda muke ciki a yanzu, cututtukan da babu su a da, to wallahi cututtukan ba za su takaita ba, matukar ba mu canza ba. Kenan duk lokacin da za a kwana a tashi, za mu ga matsaloli na musamman wanda Allah madaukakin sarki zai jarabce mu da su. Tauye mudu da abin awo, wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo bala'i. Kar mutum ya ce ai ni ba ɗan kasuwa ba ne, ai wasu suna iya janya ma wasu. Allah ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, ya ku bayin Allah ku ji tsoron fitina, wanda suke yin zinace-zinace, wanda suke alfasha, wanda suke tauye mudu, matukar suna cikinku to za su iya ja muku fitina da halaka. Allah ce la tusibanna allazina zalamu minkum khassa, ba za ta samu waɗanda suka aikata wannan alfasha da saban Allah ba. Idan Allah ya tashi jarabtanmu, sai ya jarabce mu a gabaki ɗaya, tabbatar da cututtuka da bala'i, wanda kuma shi ne muka samu kanmu a yau. Don haka anan waɗannan su ne matsalolin da muke fama da su. Kenan anan menene mahuta? Mahuta shine mu koma zuwa ga Allah, mu kyautata alaƙar da Allah madaukakin sarki. Wallahi duk lokacin da muka kyautata alaƙar mu da Ubangiji, to Allah subhanahu wa ta'ala zai kyautata rayuwarmu, za mu dawo irin yanda muka kasance muna rayuwa a da, na jin daɗi ba tare da tsoro ba, na tarbiya ba tare da rashin tarbiya ba, na kwanciya hankali ba tare da rashin amana ba. To amma kyautata alaƙarmu da Ubangiji yana buƙatar mu koma zuwa ga karantarwa ta addinin musulunci. Don haka zan karanta mana kaɗan daga abin da malamai suka zana, wanda la'alla idan mun yi riƙo da shi a ɗaiɗaikunmu, wannan zai zama dalilin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana rahama, Allah ya ji kanmu ya tsamar da mu daga cikin irin wannan matsaloli da muka samu kanmu a yau. Kaɗan daga cikin halli, malamai suke cewa yana da kyau lokacin da bayin Allah suka samu kansu a cikin matsala, shine su koma zuwa ga Allah, su ɗayanta Allah cikin bauta. Babu kamar kyautata ibada wadda Allah madaukakin sarki ya yi umarni. Wannan shi ne nukta ta farko, da'atullahi wa wuquf ala ma amara Allahu tabaraka wa ta'ala. Mu yi ƙoƙarin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu tsaya tsayin daka cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yi mana umarni da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da hadisi cikin hadisul qudsi, yake cewa Allah yana faɗa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Allah yake cewa bawa na bai kusance ni da wani abu ba wanda na hiso, insha Allah madaukakin sarki, yace sama da abinda na wajabta a gare shi kenan sallah da azumi da duk wani aiki na alkhairi wanda muka sani to wajibi ne mu tsaya mu kiyaye su wallahi duk lokacin da muka kiyaye ibada zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki zai kyautata mana rayuwar mu a cikin hadisin manzo Allah ke cewa idan bawa ya kiyaye abinda Allah madaukakin sarki yake cewa ko abinda Allah madaukakin sarki yake bukata Allah yake cewa kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi 'alayha karshe yake cewa wala in sa'alani la'utiyanna wato idan bawa ya kiyaye abinda Allah yake so Allah zai zamanto mishi jagora shine jin shi da abinda yake ji shine ganin shi da abinda yake gani wato Allah shine a gaban rayuwar shi kuma shi zai tsaya mishi tsayin daka karshe yake cewa wala in sa'alani idan bawa ya roke ni wallahi zan amsa mishi to anan malamai suka ce yana ɗaya daga cikin hanyar da za mu samu tsira game da wannan mugun hali wanda muka samu kanmu a cikin shi shine mu tsaya mu tsare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu malamai suka ce as-sabr wa taqwa shine yin haƙuri da kuma tsoron Allah Allah yake cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا سي الله تي وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور الله كي تو تبس زامو جربتيكو ان شاء الله مدوكين سركي الله تي زامو جربتيكو cikin dukiyoyinku wa anfusikum da cikin kawunanku sai Allah ke cewa wala tasma'un min allazina utul kitaba min qablikum kuma haka za ku rika jin wasu maganganu daga ma'abuta littahi sune yahudawa da nasaru wanda suke tun gabaninku Allah ce wa min allazina ashraku da wanda suka yi shirka ga Allah wato kahurai azan kasira Allah ce za ku ji cutarwa mai yawan gaske yanan za su fada muku abubuwa masu yawa za su cutatar da ku da maganganu za su yi amfani da damarsu don su zalunce ku karshe Allah yake cewa wa in tasbiru amma kuma idan kuka yi hakuri watattaqu kuka ji tsoron Allah Allah ce fa inna zalika min azmil umur wannan shine makami daya daya wanda zai datar da ku zuwa ga alkhairi na Allah madaukakin sarki wani wuri Allah yake cewa ولنبلونكم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين سي الله تي الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون فرشي الله كي تيوا اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واتو ايتنا نهم الله كي تيوا والله زامو جربتيكو ده وانا نوعي نا تصورو wato babu zaman lahiya walju da yunwa yana musiba da bala'i na yunwa rishin abinci Allah ce wa naqsin min al-amwali wal anfus Allah zai jarabce ku da ragi ko tawaya game da dukiyar ku da kuma kawunan wa thamarat da iyan itace karshe Allah ke cewa wa bashirir sabiri ya manzo Allah kai albishir ga masu hakuri sune alladhina idza asabatuhum musiba sune duk lokacin da bala'i ya same su ko wata musiba ko tsoro da rishin kwancin hankali qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un za su rika yawan maimaita inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haka anan malamai suka ce yana daga cikin abinda zai tsamar da mu daga cikin fitintunu na karshen zamani shine yin haƙuri da kuma tsoron Allah abu na uku malamai suka ce addu'a ita addu'a ya ƴan uwa musulmai silahul mu'min malamai suka ce shine makami daya daya na mummuni baka da takobi baka da huka baka da bindiga sai ka daga hannunka ka roki Allah madaukakin sarki, wanda wallahi kasar mu a yanzu ba abinda take bukata face addu'a mu, mu yawaita addu'a, Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alkhairi a cikin kasashen mu, Allah madaukakin sarki ya nisantar da mu da makircin abokanan adawa mu, musamman kuma addu'a ga shugabanni, kar ya zamanto muna mummunan addu'a. Allah tsine ma wani, ina anhwanin wani, idan aka ya zamanto a cikin mutane akwai mutumin da in yace Allah wajen wani Allah zai karba, to kaga bala'i zai tabbata a cikin wannan al'umma. Eh, daga cikin magabata yake cewa inda na san idan nayi addu'a guda daya Allah zai karba, yace wallahi da na ma shugabanni addu'a, saboda idan shugaba ya gyaru al'umma ta gyaru, kenan lokacin da kuma al'umma ta zamanto tana tsine ma shugaba sai zamanto sharri a koda yaushe yana karuwa, wanda shine a yau da yawa daga cikin musulmai maimakon su yi addu'a ta alkhairi sai zamanto suna yawaita addu'a ta sharri. Wallahi wannan bala'in da muka samu kanmu a yau, kamar yanda nayi bayani da farko, hatta da shugabanninmu a yanzu ba za su iya warware wannan matsalolin ba. Matsaloli ne wanda suna da alaka kai tsaye da mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki. Ni Allah yake cewa wa in yamsaska Allahu bi durri, yace fala kashifa lahu illa hu, idan wani bala'i ko wata musiba ya same ka ko ya same ku ko ya samu al'umma, Allah yace ba wanda yake yaye wannan bala'in face Allah madaukakin sarki. To dan haka dole mu koma zuwa ga Allah, mu yawaita addu'a ga wannan ƙasa tamu mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanmu, ya ji tausayinmu, ya hudda mu daga cikin irin halin da muka samu kanmu a yau. Abu na uku, malamai suka ce yana daga cikin hanyoyin tsira game da bala'i shine wajibi ne a gare mu mu koma zuwa ga karanta alqur'ani dare da rana, wanda wannan alqur'ani gabaki ɗaya mu mun kaurace mishi, mun maida shi kai ka ce ba abu bane na karantawa dare da rana. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, wannan alqur'ani an maida shi abin kauracewa, ba ma karanta alqur'ani ba ma tadabburi da abin da yake cikin alqur'ani. A wannan rayuwa da muke ciki akwai wanda sun dauki alqur'ani wata hanya ce ta idan an cutar da ni in bi ta rama, zan je wajen malami ya mun yasin, zan je a karanta ma wani lilafi ko a mishi tabbata da a tsine mishi, alhali Allah bai sabkar da alqur'ani dalilin wannan dalili ba. Kenan Allah madaukakin sarki ya sabkar da alqur'ani domin a karanta shi, a yi tadabburi da ayoyin da suke cikin alqur'ani. Allah yake cewa afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha, bayan haka yana ɗaya daga cikin hikimomi na alqur'ani, duk mutumin da yake da wani aiki na saban Allah ya rasa yanda zai yi, to karanta alqur'ani yana zama dalili na ya rabu da wannan saban Allah. Alqur'ani yana tausasar da zuciya ta yi laushi ta koma zuwa ga ubangijinta. Ni Allah yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub, da haka wannan alqur'ani dole sai mun zamanto muna karanta shi dare da rana, la'alla dalilin karanta alqur'ani Allah madaukakin sarki zai jikan mu ya hudda mu daga halin da muka samu kanmu a yau. Abu nabiyar, ɗan uwa musulmai, malamai suka ce tajannubul ashra wa ashabul ma'asi wasu, yana daga cikin makami na huta daga cikin fitina shine bayi su nisanci masu saban Allah, musamman wanda suke a sharare cikin mutane. So nawa zaka ga mutumin kirki amma kuma yana zamana da mutanen banza? So nawa zaka ga al'umma suna mu'amala da wanda suke saba ma Allah, alhali duk mutumin da yake saba ma Allah a cikin bayin Allah, masu aiki da alkhairi, masu biyayya da abin da Allah yake so. Manzo Allah yake cewa idan kuka kasance cikin bayin Allah masu saban Allah, ba kwa umarni da kyaukyawa yanda ka san mutanen da suka shiga jirgin ruwa ne wasu suna sama wasu suna kasa manzo Allah yake cewa wanda suke sama idan wanda suke kasa idan suka buƙaci ruwa sai su ce ma na sama ya ku bayin Allah bari mu tilla jirgin ruwan nan idan ruwa ya shigo sai mu sha manzo Allah yace in na sama suka kyale to ruwan nan idan an tilla ruwan nan zai shigo ya halaka mutane to haka duk masu saban Allah a cikin mutane dole mu yi kokarin nasiha da al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar zama da masu saban Allah yana ɗaya daga cikin dalili wanda yake tabbatar da bala'i a cikin al'umma da haka anan malamai suka ce dole sai mun nisanci masu saban Allah abu na shidda a gaggauce ina ganin lokacin yana tahiya as-sa'yu ila talabil ilm ash-shar'i malamai suka ce yana daga cikin abin da zai hudda mu daga fitintunu shine al'umma gabaki ɗaya ta dukufa zuwa ga karantar ilimi na addinin musulunci wanda mun maida shi gehe guda a yanzu rayuwarmu gabaki ɗaya ta tattara ta kuma wurin san duniya duniyan nan ita muke bukata ita muke nema mu samu musamman ƙasarmu Niger amma ka duba wani abun mamaki a koda yaushe idan aka yi lissahin duniya mu ne muke zauwa ƙarshe ko a yanzu lissahi na ƙarshe mu ne ƙarshe alhali kuma duniyan nan ita muka sa gaba muna fama ƴaƴanmu su yi lakwal su zama kaza da kaza shine kawai muke fama mun bar karatu na addinin musulunci to wallahi idan muna neman alkhairi sai ya zamanto mun dukufa zuwa ga karatu na addinin musulunci wa mujalasatu ahlul ilm da zama da wanda suke karantar da ilimi abu na bakwai malamai suka ce alhirsu ala ishtighalil waqt bima yanfa'un nas yana daga cikin makamin da zai fitar da mu daga cikin fitina shine mu kwadaitu cikin abin da zai amfanar da mu a duniya da kuma a gobe kiyama wannan zama na bata lokaci da zaman banza dole sai mun nisance shi wallahi hatta da kahuran da suke amfani da damar mu suna cutatar da mu yana daga cikin abin da suke amfani da shi shine wannan zama na banza wanda muka yawaita sai a zo a samu wasu daga cikin mu a basu makammai babu karatun addini babu na boko sai a sanya musu wata aqida da su za a yi amfani domin a yaki juna don haka dole sai mun nisanci zama na banza malamai suka ce mu shagaltu da abubuwan da za su amfanar da mu a duniya da kuma a gobe kiyama abu na takwas yana daga cikin abin da zai hutar da mu daga bala'i ƴaƴan uwa musulmai shine at-taubatu ila Allah min kulli al-ma'asi mu tuba zuwa ga Allah game da dukkan abin da muke aikatawa na saban Allah wallahi da al'ummar da ta zamanto tana saba ma Allah to wannan al'umma dole sai an samu nau'i na bala'i a tare da ita shine muka samu kanmu a yanzu ku duba hadisin da muka karanta manzo Allah yace duk lokacin da al'umma ta wohinta da addini sai cin riba sai neman tara duniya manzo Allah yace illa sallallahu alaihim zullan sai Allah ya jewa musu kaskanci a rayuwarsu to shine mu yawaita tuba ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun allati la'allakum tuflihun wallahi dole sai mun tuba mun koma zuwa ga Allah mu yawaita istighfari a lokacin nan Allah madaukakin sarki zai jikan mu ya maida mu cikin rayuwar da muke daddada mi Allah yace fa qultu astaghfiru rabbakum sai yace innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai yace malakum la tarjuna lillahi wa qara Allah yace ku yawaita istighfari ku yawaita tuba zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki zai sanya rayuwarku ta yi albarka ya sabkar da ruwa ya ba ku ƴaƴa masu amfani ya ba ku dukkan abin da kuke bukata na rayuwar duniya ƙarshe Allah ya ce malakum la tarjuna lillahi wa qara ya ku bayin Allah wai me zai hana ku ku tuba zuwa ga Allah ku jukufa ku koma zuwa ga Allah game da rayuwar da kuke aikatawa. To dan haka anan wajibi ne mu yawaita tuba game da saban Allah. Abu na kusan karshe, malamai suka ce alhirsu ala ada'in nawafil min salawatin wa siyamin wa sadaqatin wa zikr. Wajibi ne musulmai su kudaitu game da yawaita nafila, abin da ya shahi azumi, sadaka da yawan ambatan Allah, musamman kamar yadda na yi bayani. Wallahi addu'a mu a yanzu ita ce abin bukata a ƙasanmu sama da duk abin da za mu faɗa. Ka zamna ka riƙa zagi shugaba wane ya yi kaza, shugaba wane kaza, me zai hana ka ka zamna ka riƙa yi ma wannan shugaba addu'a? Allah ya shiryar da shi. Ƙasanmu Allah ya huta ta daga bala'i. Allah ya amfanar da rayuwarmu da 'ya'yanmu. Wannan shi ne abin da ya dace. To yawaita nafila, yawaita azumi, yawaita salloli na nafila da ambatan Allah yana ɗaya daga cikin abin da zai hudda mu daga cikin bala'i da musiba. Abu na kusan ƙarshe, kamar yadda na yi bayani, malamai suka ce al-bu'du an amali fi duniya. Wajibi ne musulmai a yanzu su nisanci yawan gurace-gurace abin da ya shafi duniya. Wallahi mutuwa kadai ta isa ta zama dalili. Kai mai gurin nan da shekara goma in yi kaza, ko nan da shekara 15 zan aikata kaza, so nake in samu kaza da kaza, wallahi wannan ba alkhairi ba ne. A ko da yaushe ka riƙa tunanin me na tanadar ma rayuwata a gobe. Yau in na mutu a yau ranar Litinin, wani irin aiki ne zan ce ma Allah yau na aikata kaza, aiki na alkhairi? Wannan shi ne wajibinmu. Ya zamanto wannan rayuwa mun maida ta gehe. Manzo Allah yake cewa ka kasance a duniya ka annaka gari. Wannan duniya ɗauki kanka yadda ka san baƙo, aw abir sabil, ko ɗan wucewa. Ba gida ba ne na zama, gida ne na wucewa. To don haka nisanta gurace-gurace da yawan tuna Ubangiji, wannan yana zama dalili akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya ji kan bayan shi. Sai abu na ƙarshe, malamai suka ce zikirul maut yana ɗaya daga cikin abin da zai sanya Allah maɗaukakin sarki ya ji kanmu, ya hudda mu daga bala'i da musiba da tashin hankali, ya kawo mana zaman lahiya da jin daɗin rayuwa, shine mu yawaita tuna mutuwa. To wannan mutuwa mun maida ta sayar da aka yi mutuwa muke tunawa. Wani ma a cikin program na rayuwar shi, ko na sati, ko na wata, ko na shekara, kwata-kwata baya tunawa ya ce bari in sa gobe Litinin ce, ko gobe Talata tana yi wawa in mutu a gobe. Ba kowa yake da wannan program din ba. Kowa program din shi ya zan yi kaza, ya zan samu kaza, ya zan aikata kaza, shine kawai muke aikatawa a rayuwarmu. Wanda kuma tuna mutuwa wallahi ɗaya daga cikin sababi ne na alkhairi a rayuwar mutum. Duk mutumin da ya zamanto yana yawan tuna mutuwa, to wannan tuna mutuwa zai sa shi ya zamanto yana aikata aikin alkhairi. Idan da zai hwada cikin wani abu, zai gaugawa tunawa da cewa wannan abin da nake aikatawa tana yiwa in koma zuwa ga Allah a yau ko gobe. ‘Yan uwa musulmai, kar mu tsawaita ganin cewa lokacin ya tahi. Yanan kaɗan daga cikin abin da ya sawwaka, abin da muka gabatar na alkhairi Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka aikata Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.